This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Alhamis 30 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawa, wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar Hamas a zirin Gaza zai ci gaba har zuwa ƙarshen shekara. Wata motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar Pakistan, inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikkata 20. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta yi alkawarin sanya tsauraran takunkumai ga Rasha.
Kanan labaran kenan. A bangaren rahoton din za ku ji cewa babbar kotun tarayya a Abuja, Najeriya ta saki shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatta Allah Kautul Hore Bello Badejo.
Ofishin babban loya na ƙasa ya ce sun ƙara binciken su, basu gamsu da laifukan da suke ake tuhumansa ba.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman da ya kunshi shawarar da asusun bada lamuni na duniya, wato IMF, ya ba Najeriya, cewa yawan haraji a ƙasashe masu arzikin albarkatun ƙasa kamar Najeriya na iya haifar da ci gaban tattalin arziki mai dorewa. To sai dai da shike an ce mai daki shi sai inda ruwa ke zuba, wasu 'yan Najeriya sun koka akan irin tatsar da ake musu iri daban-daban na haraji.
Ka ɗauko kaya daga Lagos. Daga Lagos, in ba da misali zuwa Abuja, akwai checking point sama da 25. Akwai checking point ɗin da kamin ka kawo Abuja suna iya muka tara ta 100 har guda 3.
Sai a kasance da mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdu. Amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar Hamas a zirin Gaza zai ci gaba har zuwa ƙarshen shekara, yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen neman a tsagaita wuta. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Isra'ila, Taki Hanijib, ya shaidawa wani gidan rediyo a ranar Laraba cewa muna iya samun ƙarin watanni 7 na fada domin ƙarfafa nasararmu da kuma cimma abin da muka ayyana a matsayin lalata ƙarfin kungiyar Hamas da ƙarfin soji. Yayin wata ziyara zuwa Moldova, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Isra'ila na buƙatar ta shirya yadda za ta tafiyar da al'amura bayan yakin ba tare da ɓata lokaci ba, kuma rashin irin wannan shiri na iya haifar da ruɗani. Blinken ya ƙara da cewa ina ganin wannan yana jaddada wajibcin samun wani shiri na gaba, domin idan babu wani shiri na gobe ba a san me zai faru gobe ba. Blinken ya shaida wa manema labarai, idan ba haka ba, Hamas za ta kasance a kan karagar mulki wanda ba za a amince da shi ba, ko kuma idan ba haka ba, za mu samu ruɗani, rashin bin doka da oda. Jami'ai sun ce wata motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar Pakistan, inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikkata 20. Wasu hotuna daga kafafen yada labaran kasar sun nuna tarkacen motar a can kasar ramin. 'Yan sanda sun ce kwazam direban ya kasa sarrafa motar a garin Washuk, yayin da motar safa ɗin ke tafiya tsakanin Turbat da Kuita a lardin Baluchistan da safiyar ranar Laraba. Direban motar na daga cikin waɗanda suka mutu. 'Yan sanda kuma na ci gaba da ƙoƙarin tattara bayanai daga waɗanda suka jikkata, kuma suna ci gaba da ƙoƙarin gano musabbabin haɗarin. Wasu da suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin sakataren Baitul Malin Amurka Wali Adeyemu ya isa Kyiv a ranar Laraba domin ganawa da jami'an Ukraine don tattaunawa kan tsauraran takunkumai kan Rasha da kuma samar da tallafin kuɗi ga Ukraine. Ya ce Amurka na shirin ɗaukar ƙarin matakan matsin lamba kan tattalin arzikin Rasha. Tattalin arzikin Rasha ya zama tattalin arziki na lokacin yaƙi, inda kowace hanyar samar da kayayyaki da masana'antu a yanzu suka mayar da hankali wajen ƙera makamai don yin fada a yaƙin da suka zaɓa da mamaye Ukraine. Adeyemo ya fada a ranar Laraba a babban birnin Ukraine, "Muna buƙatar yin duk abin da za mu iya don maganin hakan." Adeyemo ya ce babban abin da Baitulmanin ya sa a gaba shi ne rage samun kuɗaɗen shiga na Rasha na hana Rasha samun kayayyaki da take bukata domin tallafawa sansanin masana'antun tsaronta, ciki har da kayayyakin da take samu daga ƙasar Sin.
Anjima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Abuja, babban birnin Najeriya, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya shaida mana sakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetta Allah Kautal Hore Bello Badeju da wata babbar kotun tarayya ta yi bayan ya shafa watanni biyar a tsare, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Nimi wala hala dudu kado kawai illa kami hokkai fulbe durobe munyal e bakin shiki e batarai dum be bukkodi e fulbe e
nai mukarraban Bello Badeju sun yi da fifiyar kotun don tsammanin samun beli ko ma sake shi bayan nuna alamun kawo karshen shari'ar tun a ranar Litinin. Rundunar sojin ta miƙa ragamar shari'ar ga ofishin ministan shari'a Latif Fagbemi, wanda ya janye daga shari'ar bayan kammala bincike. Baya ga bayani a gaban kotu, ba a samu ƙarin haske daga ɓangaren gwamnati ba. Sherin Muhammad da ke cikin lauyoyin Badeju ya ce an sake Badejun ba da ginda wani sharadi ba.
Ofishin babban loya na ƙasa ya ce sun ƙara bincikensu sun gamsu da cewa ba su gamsu da laifukan da suke ake tuhumansa ba, saboda haka da kansu sun yi bincike kuma sun sallame shi kan tuhumar da ake mishi. Shine abin da ya faru. Mu kuma babu abin da za mu ce sai mu yi godiya ga ofisin Attorney General da shugaban ƙasa da sojoji da DSS cewa mu an mana adalci. Dama abin da ake tsammani talakan ƙasa ya samu shine adalci. To kuma alhamdulillah sun samu, mun samu abin da muke bukata. Kotu ta yi a ofishin su daga can sun yi bincike sun ga babu matsala kuma sun sallame shi cikin yardan Allah. Muna godiya matuƙa.
Sakataren kungiyar ta Kautal Hore injiniya Salih Alhassan ya ce binciken ya wanke Badeju daga zargin wuce gona da iri ko ma tuhumar daukar nauyin kungiyar ta'addanci.
Don wannan jarrabawan da muka samu ba zai kawo mana kasa a gwiwa ba, ba zai hana mu ci gaba da gwagwarmaya na kare haƙoƙin da muradun makiyaya ba ko ina suke, ko ma kowaye ne abin zai dame shi. Don wannan kasanmu ne muna da ƴanci mu yi walwala kamar yadda kowane ɗan ƙasa yake da shi.
Jigon ƙungiyar shugabanta na Arewa ta Tsakiya Alhaji Gidado Bebeji ya ce za su ci gaba da bin doka da oda kamar yadda Badejo ke jagorantar ƙungiyar.
Ba magana wai ya sa wani runduna mai zaman kanta ba. Inda mai zaman kanta ne, to ba za a gaya ma gwamna ba, kuma ba za a samu hannun gwamna ciki, ba za a samu sojoji, ba za a samu DSS ba, sai mu yi shi kawai ba jami'an tsaro a ciki. Tare da su muka yi komai. Ya je nan ya yi nan, kuma wannan kungiyar da aka kafa na Normal Vigilance akwai rijistansa, sai da aka mata rijista tsaf kafin ta fara aiki a jihar Nasarawa.
Miyetta Allah Kautal Hore ta buƙaci ƴan kungiyar su mutunta doka da kuma kaucewa murna fiye da kima. Za a jira ga makomar kungiyar sintirin ta makiyaya za ta ci gaba ne ko kuwa ta zama tarihi. Gwamnan Nasarawa Abdullahi Sule ya nisanta kansa daga hannu wajen kafa kungiyar da aka kaddamar a lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Adamu El-Hikaya da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Muhammad ya sake shigowa da cigaban labaran duniya.
Wani jirgi mara matuki na Amurka kira MQ Nile Reaper ya faɗo a ƙasar Yemen, yayin da 'yan tawayen Houthi na ƙasar ke ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwa a kusa da tekun Maliya sakamakon yakin Isra'ila da Hamas. 'Yan tawayen Houthi sun fitar da wani faifan bidiyo a ranar Laraba, sun ce sun nuna yadda aka harba wa jirgin makami mai linzami daga sama a yankin Hamadar Sahara na lardin Marib da ke tsakiyar ƙasar Yemen. Wannan shi ne karo na uku da irin haka take faruwa a wannan watan kaɗai. Wani jami'in tsaron Amurka da ya nemi a sake sunansa don tattaunawa kan lamuran leƙen asiri ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewa rundunar sojin saman Amurka ba ta yi asarar wani jirgin sama da ke aiki a ƙarƙashin rundunar tsakiya ta Amurka ba. Jami'in ya ƙi yin ƙarin haske. Ana kuma tsammanin hukumar leken asirin Amurka ta CIA ta tura jirgi mara matuki a Yemen. Sai dai hukumar CIA ta ki cewa komai lokacin da kamfanin dillancin labaran AP ya tuntube ta. Daga ƙarshe, dole ne a ɗauki matakin gaggawa don magance mummunan matsala da jama'a suka shiga a yankin Sahel ko kuma sauran ƙasashe su ma su fada ciki, kuma hakan zai zama matsala ga duniya. Kamar yadda wani jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a ranar Laraba. Daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yammaci da tsakiyar Afirka, Abdurraouf Jinon Kondé, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AAP a wata hira da ya yi a birnin Brussels na ƙasar Belgium cewa halin da ake ciki a ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso na barazanar fantsama zuwa ƙasashe makwabta. Ya ce ƙasashen tekun Gini, Togo, Benin, Ghana, Cote d'Ivoire sun riga sun shiga cikin mawuyacin hali saboda taɓarɓarewar rashin tsaro da kuma halin da ake ciki na jin ƙai, wanda hakan yake a Murtaniya da Algeria.
Muhammad Hafiz Baballe ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Tama dalla yanzu kuma sai rahoto na musamman da ya duba yadda 'yan Najeriya ke kokawa da yawan tsugunna tashin haraji da ya kai su har iya wuya. Ga Zainab Babaji daga Jos a Najeriya.
Haraji wani bangare ne na tsarin tattalin arzikin ƙasa. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya bada shawarar cewa yawan haraji-haraji a ƙasashe masu arzikin albarkatun ƙasa kamar Najeriya na iya haifar da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa.
Muhammad Gatawa daga Sokoto.
Ka ɗauko kaya daga Lagos, in ba da misali zuwa Abuja, akwai checking point sama da 25. Akwai checking point ɗin da kamin ka kawo Abuja suna iya muka tara ta 100,000 har guda 3. Wasu kuma za su amshi 15,500. Wannan abun bakin ciki ne. To in muka zo mu kuma za mu haɗa lissahi kayayyakin da aka yi muna taron na, yayi muna taron miliyan 1 ga mota boxer, to in mun ga taho sai mun yi calculating din miliyan 1 nan, yakin nan mu hada su mu saida ma talakawa. Ta yaya ne talakawa ba za su sha wahala ba?
Kamar sauran kasashen duniya, Najeriya na aiwatar da sabbin tsare-tsare na haraji, musamman ma tun bayan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya karbi mulki a shekarar bara. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta kasa a jihar Plateau, Madam Kanen Pam Horo, tace haraji na da babbar tasiri ga ci gaban kasa.
Zancen haraji mun san tana taimakawa gwamnati domin samun yawan kuɗi da za a biya bukata da shi. Kin ga kaman smuggling, a shigo da kaya cikin Najeriya ba akan kaida ba, ba takarda a shigar da ko moto ko shinkafa. To irin waɗannan gwamnati tana dubawa sai ta toshe yanda za a iya shigo.
Ta yaya gwamnati za ta dawo da waɗansu matakan da zai kawo sauki ma talakan Najeriya?
Talakawan ƙasar nan su ne suke rike da ƙasar, da wannan ƙasar. Mu masu ƙananan mu ne muke rike da wannan ƙasar. Amma in kika duba, ina kamfanin Zanwa, ina kamfanin hada motoci, ina kamfanin aluminium roof, ina kamfanin jesharada Kano, ki gani abin da yake faruwa. Amma yau kuma fa, yau babu. So waɗannan manya-manyan kamfanonin da ya kamata su ne suke suna biyan haraji, suke yin aiki, suke taimakawa mutane, ba su nan. Shi yasa gwamnati ya kamata ta sake dawo da irin waɗannan manyan kamfanoni.
Mai fashin baki kan lamura Mr. Jafet Philip ya ce sanya wakilai da za su samar da ci gaba wa al'umma na da matukar tasiri.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce rangwame na da ke kan man fetur ya tafi. To ana tunanin cewa idan aka ce rangwame za a samu kuɗi a asusun gwamnati da za a yi wasu abubuwa da zai taimaki rayuwar mutane, amma kash hakan bai samu ba. Akwai tsari da gwamnati ta yi na karɓar haraji, kuma kafofin harajin nan suna da yawa. Za ki samu ana karɓa a matsayi na ƙaramin hukuma, ana karɓa a matsayi na jiha, ana karɓa a matsayi na gwamnatin tarayya. To harajin babu tsari.
Khadija Abdullahi, wata ƴar gwagwarmaya, ta ce har yanzu dai talaka bai gani a ƙasa ba.
Fanni uku ne zaki duba wahalar da ake ciki. Na farko akwai man fetur, wato fuel, akwai foodstuff, abincin da ake ci, sai kuma wutar lantarki. Wallahi tallahi da talaka zai samu rangumi ta abu uku nan, wallahi da komai yayi sauki. Gaskiya gwamnati ta duba ta dada tallafi dan talaka ya ji dadi ya walwalar rayuwa.
Ƙarin kuɗin wutar lantarki ya janyo matukar tsadar rayuwa wa al'umma, wanda ya janyo kungiyar kwadugo Najeriya ta gudanar da zanga-zangar lumana don jan hankalin gwamnati ta rage kuɗin wutar. A zantawata da shi shugaban hukumar rarraba wutar lantarki ta JAS, injiniya Abdullahi Bello Muhammad, ya ce
dalilin ƙarin kuɗin wuta shi ne in aka duba yanayin ainihin kuɗin wuta da ya kamata ana biya, ba shi ne ake biya ba. Gwamnati dama tana sa tallafi a ciki overtime, to tallafin yana ta ci gaba da girma, yana dada yin yawa, yayi yawan fiye da har da ya kai munzalin gwamnati ta fara gajiya da shi gaskiya.
Mr. Jafet Philip, mai fashin baki, ya karkare da jan hankalin 'yan Najeriya kansu hankaltu.
Ana gudanar da gwamnatin demokradiyya da karfin al'umma ne, ba na wasu tsirara ba. Saboda haka dole 'yan Najeriya su tashi haikan, su ba da gudunmawansu wurin zaben shugabanni adilai masu imani, waɗanda za su kawo tsare-tsare da za a yi amfani da arzikin ƙasa saboda al'umma.
Zainab Babaji daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab Babaji, masu sauraro kada dai a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirin ku, damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin.
A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a, domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa, wato plus da ɗaya, kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma, za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da za mu je ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoiba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a yau Alhamis ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2024. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu jingina batun cin zarafin iyali bayan lamarin na baya-bayan nan da ya faru a jihar Plateau, inda wani dan sanda ya guntula hannun matarsa da adda, bakin da muka gayyata da suka hada da Barista Nankus Nehemiah Kyaptu, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Plateau, kuma membar hukumar mutunta bukatun jinsi ta jihar, da Nankyar Dadon, jami'a a cibiyar CDC, sai kuma Fatima Yarima Garba, jami'ar aikin jinya. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta tambayi Fatima ko tsoro ne ke sa ma'aurata, musamman ma mata da ake cin zarafinsa a gidan aure, su ki neman taimako, sai ta bayyana cewa
sosai sosai musamman ma matan mu na Hausawa. Kin san yawanci tunda dama mun sani a addini namiji yana saman mace, to wani yana amfani da wannan daman sai ya cutar da ita. Bayan kuma ba haka bane, kana saman ta ne na ka taimake ta kaman yar uwarka, ka rike ta kaman abokiyanka, ka yi tallafe ta kaman yadda ka haifa. To amma ba haka wasu mazan suke yi ba, suna amfani da wannan daman ne, suna cin mutuncin mata, suna ganin dole ki zauna da ni tunda yanzu a babanki ya riga ya bani ke, a babanki ma wata ya mutu a gidansa, in ta koma ma za a iya a kore ta a ce ba mu da wajenki. Su ma iyaye dole sai sun yi hakuri da irin abubuwan da ake ma yaransu, su dinga ba su dama, suna musu bayani. Wata kina zuwa gida a ce ki tafi kowa hakuri yake yi, to wannan hakurin ne ya kashe mata da yawa a cikin gidan mijinsu. Zaki ga yawanci masu hawan jini sun zo asibiti mata ne, ciwon siga mata ne, komai mata ne suka fi yawa, percentage din yafi high na mata. To gaskiya za a
dan iyaye suna taimakawa wajen cin zarafin nan kenan, tunda idan mace ta zo sai a ce a ki koma kowace
gwa. Ina fara magana za a ce miki kowa hakuri take yi, ki je ki ci gaba da hakuri, ni ma hakuri nake yi da babanki, ki je ki hakuri. A'a, a bata kunnan jin damuwanta, wanda za a bata hakurin a bata, wanda za a daukan mata hukunci a daukan mata, shine zai bada dama a rage wasu abubuwan daga cikin abin da ake ma mata.
Ana batun hukunci kuma ku ne ya kamata a ce kuna sa gaba, kina ganin kamar ana hukunci wanda ya dace musamman ma maza waɗanda suke cin zarafin mata kuwa?
Wato masallan mu a nan jihar Plateau shine yawancin lokaci wayannan masalolin ba su zo su iso kotu, kadan ne suke ison kotu, because in aka kama namiji yanzu ya ma mata wani abu, can zaka ga matan ta zo tana roko tana ce ku sake shi, ku yi hakuri, mun riga mun shirya. To irin wannan halin yana kashe mana jiki ainu. In an tashi da zafi zafi za BKS din sai su zo su ce, sai kaga iyale sun zo, sai kaga mata ta zo ko mai gida zo, sai su ce eh sun shirya. Wani lokaci ma kuna neman su don su ba da sheda, ba za ku gansu ba, sai su bata muku. To wannan ya zama cikas ne sosai. Wani lokaci kuma kamun ku sani wani su sun zagayo baya, sun biya kuɗi, sun yi wani abu dai, ba za ka zo ka gane maganan ba. So kaɗan mutane kaɗan nan da suka san zafin kansu, sai kaga sun ce to sam sai mun tafi kotu, domin iya tafi kotu din kuma dole za a yi hukunci, ko da shike shari'a yakan ɗauki lokaci, aka yi shi ne a hankali kafin nan a zo a gama. Kaɗan da muka ga aka yi su din an yi su da kyau, amma yawancin lokaci wayannan masalolin ba su a kai kotu.
Kuma banda haka yawanci mu yan jarida idan aka ce an kai kotu, daga ƙarshe ma sai ki ji mu ba mu sani ba, balle ma mu faɗi ma al'umma, amma ana tabbatar da cewa an yi wannan hukuncin kuwa?
In an kai kotu tabbas ana yin hukunci, yakan ja lokaci because akwai abubuwa da ya da suka sa cases namu wani lokaci sai su ɗauke lokaci. Wani lokaci za zo ana neman shaida, wani lokaci za ka ga kila police da ya investigation an mishi transfer, sai a fara kila neman shi, kila madda shi Kano, kwamar da shi Kaduna, sai kawo shi ya zama masala. Wani lokaci kuma ka gan shedu sun ce ba su da kuɗin mota, wani lokaci kuma gwamnati ko ta shigo strike, ko alkalin ma wani assignment ya ɗauke shi, kaman alkalin da suna wani su case kwanakin baya, wani su da suka zaka yi zaben nan sai aka posting nasu wani gari sun je yin election cases, so shari'an zabe, so automatically sai ya zama cases na kotun su duk sun saya chok, sai da suka share watanni na suka dawo. So akwai abubuwa da yan da suka kacika suna sa case namu ya delay, amma in komin delay nashi ana zo a samu gasken justice na magana din.
To daga ƙarshe idan aka ce ki ba da shawara, me za a yi domin kawo ƙarshen cin zarafin mata?
So yanzu dai za a ci gaba da wayar ma mata da kai, a ci gaba duk kungiyoyin da suna cikin aikin da ya shafe mata da yara su ci gaba da wayar musu kai da cewa suna da yanci, suna da dama, kuma suna da yanci su yi abu na kansu, suna da yanci su yi aiki, suna da freedom nasu kamar yadda dokan kasar nan ya bayar. Kuma mata kar su nema wuri su zauna, wani lokaci zama shiru baka komai yana kawo cin mutunci mafiye, because in ka zauna sai ka zama kamar ka zama damuwa ma mutum din. Na ji labari labari wata ta kira ni kwanakin baya mai gidanta ya ce shi ya gaji. Menene yasa ya gaji? Bata aikin komai. Shine da yara da mamanta da kowa da kowa duk a wuyan shi ne. In aka yi fada kadan sai ce shi ya gaji. So in mata tana da tattalin kanta, in tana da abun hannunta zai rage cin mutunci. Kamar yanda ita yar wata fada, in ko an kore ka ne kana da kudin da zaka yi ka je ka kama wani haya ka zauna. Amma idan baka da kudin kanka, ya zama kai ka zama sai yanda aka yi da kai. So mata su tashi su yi tattali kar su dora hannu su zauna suna jiran mazajen su su nema don in ko ba su taimaka ma mai gidan ba za su taimaka ma ƴaƴansu da iyayensu za su kare kuma nasu mutunci din.
Hajiya Fatima, ya za ka kauce ma cin mutuncin mata?
Shine mata su nemi abin yi kamar yadda wata ta faɗa. Musu mata suka nemi abin yi to rabin damuwoyi zai ragu, saboda mazan suna ganin ni nake miki komai dole kuma komai ke ma sai kin min yadda nake so. To mu nemi
a wannan da aka yanke mata hannu kusan an ce akan kuɗi ne ya hada su, kina ga irin wayannan
sosai da a ce tana da wani abun ba sai ka ce namiji yi mun ba. Daga inda namiji ya gama rabin abu ke kike yi ma kanki, wani dokan zai dan sassauta miki ganin bai miki ba, in ba dai kuma wanda dama halin shi na cin mutuncin bane ba yadda zaka yi da irin wayannan, sai dai ka ta addu'a kawai.
To Fatima, gani yadda rayuwa ya zama yanda ya zama yanzu, ba kuɗi babu, ta yaya matan nan za su nemi aikin da za su yi?
Akwai sana'an da ba sai da kuɗi ba yi, ga kitsan nan a cikin gida ana yi. Wasu yanzu mata ma da yawa kin ga salon ana yi a cikin gida da hand dryer. Mu a environment ɗinmu yanzu zaki ga mace a gida ta ɗan rubuta ta manna ina wankin kai 200-300 kuma suna samu. Akwai masu kitso, akwai masu lalle. Sana'a ba sai kina da kuɗi a hannunki ba, babba kankara haka zaki ga sun kukkulla mata suna siyarwa 5 naira 10 naira dan zobo ne a togin wani abin da yake baya neman babban jari. To duk wannan in ma baki karatu ba to kina da sana'an hannu.
Officer, a ganin cewa ku aiwatar da doka ne, kuma dokan na ya kamata a ce kafin ma a ce kun zo mutane su san cewa ya kamata su bi wannan doka, me zaki ce wajen kawo ƙarshen cin zarafin mata?
Maza su sani cewa mataye da ƴaƴa suna karkashin su ne, kuma kamin ka aure mace iyaye sun bayar domin ka lura da ita, ita ma ƴar wani ne. Bai ke tu kana ma yar wani duka kullayo me ba, idan yana faruwa haka cikin anguwa ko yan anguwa ya kamata, idan yana faruwa haka domin idanu ba wai yana kota ina bane, ya kamata in kun ji wani abu ku fada domin mu dauka mataki akai.
Masu iya magana suka ce tashi da wuri shike hana gira toho, neman taimako akan lokaci ka iya ceton rayuka. Idan mai sauraro ko wani da ya sani yana fuskantar cin zarafi, kofar lauyoyi mata a duk fadin Najeriya na bude domin taimakawa a ceci rayuka da kuma kare zuriya. Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuriya mai amfani. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan akan wannan batu wannan jiko. Sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Nankus Nehemaya Kyaftu da Nanker Dadon, sai kuma Fatima Yusuf Garba da wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai Dadi Balewa daidai da ta sauta shiri da bada umarni a madadin su duka. Ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To yanzu kuma ga labarai a takaice. Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yaƙi da Isra'ila ke yi da ƙungiyar Hamas a zirin Gaza zai ci gaba har zuwa ƙarshen shekara, yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen neman a tsagaita wuta. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Isra'ila, Taki Hanijib, ya shaidawa wani gidan rediyo a ranar Laraba cewa muna iya samun ƙarin watanni bakwai na fada domin ƙarfafa nasararmu da kuma cimma abinda muka ayyana a matsayin lalata ƙarfin ƙungiyar Hamas da ƙarfin soji. Jami'ai sun ce wata motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar Pakistan inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikkata wasu 20.
To masu sauraro baki ɗaya kuma a nan muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Muhammad Hafiz Babale da ya taya ni gabatar da shirin. Da wanda ya tsara shirin ya kuma bada umarni Dadi Balawi sai injiniyar mu ta yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima muku.